بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي هكا ينقوا إني من قيسوات الدين المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya kaddare haduwar mu a wannan rana ta Litinin a yau muna 8 ga watan Ramadan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1445 wanda ya daidai da 18 ga watan uku shekara ta 2024 miladiya ci gaba da darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul zumar a wannan masallaci mai albarka a wannan ma'aikata ta trejeri da ke nan cikin garin Bauchi a wannan shine darasin mu na biyar a wannan shekara a darasin mu na baya mun tsaya karshen aya ta 46 a cikin suratul zumar wanda yau insha Allah ta'ala zamu tashi kan aya ta 47 fadin Allah ta'ala walau anna lillazina zalam na'am
bismillahir rahmanir rahim walau anna lillazina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min su العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walau anna lillazina zalamu ma fil ardi jami'an inda a ce waɗanda suka yi zalunci a duniya inda za su mallaki dukkanin abin da ke bayan ƙasa gaba ɗaya wa mithluhu ma'ahu da kwatankwacinsa a tare da shi laftadaw bihi min su'il azabi yawmal qiyama da sun nemi su ba da fansa su ba da shi a matsayin fansa don su fansi kansu daga mummunar azaba ta nan tashin alkiyama wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun ya bayyana musu daga Allah abinda basu kasance suna tsammanin zai bayyana gare su ba wa badalahum sayyi'atu ma kasabu munanan ayyukan da suka aikata ya bayyana a gare su wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un abinda suka kasance suna izgili da shi a duniya ya riske su ya zama ya kewaye su waɗannan ayoyi guda biyu suna mana bayani akan cewa waɗanda suka yi zalunci a duniya inda a ce sun mallaki dukkanin abin da ke duniya gaba ɗaya har da ma kwatankwacinsa ma'ana inda suna da dukkanin arzikin duniya ninki biyu idan suka je suka ga irin azaban da Allah ya tanadar musu mummuna a nan tashin alkiyama za su yi buri da fatar ina ma a ce su ba da wannan abun don su fanshi kansu amma ba zai yiwu ba kamar yadda Allah ya faɗi a wani surar yace walau innal ladhina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min adhabi yawmil qiyamati ma tuqbila minhu. Wadanda suka yi kafirci inda ace suna da kwatankwacin abin da ke duniya da irin saninki biyu su bayar don su fanshi kansu a fasa musu azabarin tashin alkiyama, Allah ya ce ba za a karba daga gare su ba. Ko da sun ba da fansan, Allah ya ce ba za a karba ba. Wannan rana ce da duk wanda ya yi zalunci, zalunci na farko shine shirka. Walau anna lilladhina zalamu ay walau anna lilladhina ashraku. Ayan da za ta fassara wannan ita ce wancan ayan da ya kawo a suratul Ma'ida, innal ladhina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an. Kaga walau anna lilladhina zalamu anan yana fassara innal ladhina kafaru dake wancan sura ta Ma'ida. Daka yana bayani akan inda waɗanda suka yi shirka suka yi kafirci, don Allah ya ce wal kafiruna humuz zalimun. Kafirai sune azzalumai na gaskiya da gaskiya. Babu abinda mutun zai yi na zalunci wanda za a ce mai ya cika babban azzalumi sama da ya zama mushriki, sama da ya mutu yana shirka. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Abdullahi dan Abbas yace lokacin da Allah ya saukar da wannan aya, waɗanda suka yi imani kuma ba su cakuɗa imaninsu da zalunci ba, su ne suke da aminci kuma su ne shiryayyu. Ayar sai ta yi masahabbai tsanani, suka ce to waye a cikinmu baya zaluntan kansa? Ai kowa na zaluntan kansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a ba haka ake nufi ba, ba irin zaluncin da kuke tsammani ba. Zaluncin da ake nufi shine irin zaluncin da Luqmanul Hakim ya ce madansa, ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim. Zaluncin da Luqmanul Hakim ya ce madansa, ya kai dana kar kai ma Allah shirka, domin shirka zalunci ne babba. Saboda haka walau anna lilladhina zalamu ai walau anna lilladhina ashraku, wanda yayi zalunci yayi ma Allah shirka, ya hada Allah da wani wajen bauta inda a ce yana da duk abin da ya mallaka, duk abin da duniya ta tattara gaba daya, a ƙara masa ninkinsa irinsa, a sake ƙara masa irinsa, in ya mallaka idan ya je gaban Allah ya ga irin azaban da Allah ya masa tanadi a matsayinsa na mushriki, zai yi buri da fata ina ma a ce a bashi dama ya bada wannan abin a matsayin fansa don a fasa masa azaba, amma ba zai yi ba. Ko ya bayar, Allah ya ce ba za a karba ba. Ko da yana da shi ya bayar, Allah ya ce ba za a karba ba. Sannan zalunci na biyu, mutum ya zalunci kansa ta hanyar yawan yin saɓon Allah, ta hanyar yawan keta dokokin Allah da ketare iyakokin Allah da kin amfani da yi na yi da bari na bari na Ubangiji. Shi ne Allah ya ce ya waddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idhin bi bani. Mujrimi wanda ya je da dakon laifi ran tashin alkiyama, zai yi fata da burin ina ma a ce ya ba da fansa madadin azaban da za a yi masa ran tashin alkiyama, zai yi burin ina ma a ce ya ba da ɗansa a yi masa azaba. Zai yi buri da fatar ina ma a ce madadin shi da aka ce za a kai shi wuta, ina ma a ce to kawo ɗanka a masa azaba kai ka sha, zai yi fatar haka. Zai yi burin ina ma a ce a fasa yi masa azaba a ɗauki ɗansa da ya haifa wanda yake ƙauna a duniya sosai ɗin nan a kai shi wuta. Dakan ya ce ga ɗana ba a karɓa ba, sai ce to wa sa'ibatihi wa akhihi, sai ce to ga matarsa nan a haɗa da ita a kai ta wuta. Ga ɗan uwansa nan wa akhi, sai ce ga ɗan uwansa nan shi ma a haɗa da shi a kai shi wuta. In ya ga ba a karɓa ba, sai ce kai wa man fil ardi jami'an thumma yunji, zai ce a tattara mutanen duniya kaf a kai su wuta, shi kadai tafi aljanna. Kowa a duniya a kwashe shi a kai shi wuta, da manzannin da annabawan da ladanan da limaman da masu jan bakin da masu tafsirin da babansa da mamansa, kowa a kai shi wuta, shi kadai a kai shi aljanna. Kaga wannan lissafin daga jika san ba zai yi ba. Allah sai ce shi kalla innaha lagha nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'a'a. Allah ya ce ina ai ba zai yi ba. To shine Allah ya ce walau anna lilladhina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadau bihi min su'il azabi yawmal qiyama. Me ya ja masa wannan shine wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibu. Abinda bai taba tsammani zai faru da shi wurin tashin alqiyama sai ga abun ya faru da shi. Menene abinda bai yi tsammani ba? Shine yayi zalunci a nan duniya yana ganin ya ci banza, yayi shirka a nan duniya yana ganin ya ci banza. Wata kil bayin Allah ya zalunta, walau anna lillazina zalamu, yana daukan ma'anar zaluntar zaluntar bayin Allah ta hanyar danne musu haƙoƙinsu, cin dukiyoyinsu da duk sauran abubuwan da suke da alaka da wannan. Shi yasa yana daga cikin abinda Allah madaukakin sarki ya fito a Alkur'ani ya gaya mana cewa baya son mai aikata shi, shine zalunci. Inna Allah la yuhibbu zalimin, Allah baya son azzalumai. Duk wani wanda ya zama azzalumi Allah baya kaunarsa, Allah bai son shi. Dama ce Allah yakan iya ba mu mutum na yayi zalunci dan ya jaraba shi, ya bashi mulki, ya bashi dukiya, ya bashi duk wata dama ta rayuwa, ba don komai ba, sai don saboda ya koya masa cewa lallai tabbas watan wata rana zai sauka daga wannan jarabawa ce. In ya ci jarabawa ya gode ma Allah, in bai ci jarabawa ba ya yi amfani da wannan damar da Allah ya bashi don zaluntar bayin Allah. Amma duk damar da ka samu a duniya, ko dama ta mulki, ko dama ta sarauta, ko dama ta dukiya, ko dama ta shugabantar wani waje, to ka sani cewa wannan damar aro ce Allah ya baka. Kujera ce ta mulki, kujerar aski ce, zuwa kai ka samu wani ya tashi ka hau, kai ma kafin ka tashi wannan jiran ka sauka ya hau. Haka take. Shi yasa wani malami ya ce la tazlimanna idha ma kunta muqtadiran. In ka samu damar zalunci kar kai zalunci. Fa zulmu yarji'u uqbahu ila nadam. Zalunci karshensa yana kai mutum zuwa ga nadama da kanda na sani. Yace tanamu ainaka wal mazlumu yantabihu yad'u alayka wa aynu llahi lam tanam. Yace idanunka lokacin da kai kaje ka kwanta kai bacci, ba mamaki wanda ka zalunta yana farke yana maka addu'a, Allah kuma baya bacci. Allah bai bacci. Saboda haka kai kana nan kana ganin ka zalunci wani ka ci lafiya a matsayinka na mai arziki ko mai mulki ko wanda kafi karfinsa ta wani hanya daga cikin hanyoyin da Allah ya baka dama, kana ganin ka ci banza daidai lokacin da ka kwanta kana bacci, daidai lokacin shi kuma yana ce Allah ga wani ya zalunce ni, Allah kuma baya bacci. Da haka ne Allah da kansa yace ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu. Allah yace ya ku bayina, hakika ni Allah ubangijinku na haramta ma kaina zalunci, na kuma sanya zalunci ya zama haramtacce tsakaninku. Da haka kar wani ya zalunci wani a cikinku, kar wani ya zalunci wani a cikinku. To kaga wannan ayat tana nuna mana duk wanda ya je da dakon zalunci, ko zalunci na shirka, ko zalunci na laifuffuka, ko zalunci na zaluntar bayin Allah, yana ganin ya ci lafiya ya ci banza, zai gamu da wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibu. Abinda bai taba tsammani ba zai ga ya bayyana masa daga Allah subhanahu wataala. Abinda bai taba tsammani ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inna Allah la yumlilu zalim hatta idha akhadhahu lam yuflitu. Allah yakan yi ma'az zalimi talala, ya bashi dama, ya sake masa ragama na jin zalunci yadda ga dama, yayi 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 ga kamar ya ci banza, ya kamar ba komai, saboda yana da damar yayi zalunci. Lokacin da Allah ya tashi kama shi kuma ba wanda yase ba wanda yase kwace shi, shi din ma bai ise kubuce ma Allah ba, bai ise ya kubuce ma Allah ba. Da haka Allah ya ce wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibu. Da haka maganin haka shine Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ya babu shawari yace man kanat indahu mazlamatu li akhihi min irdihi aw shay. Duk wanda ya san cewa yana da wani kayan zalunci na dan uwansa a wajensa, ya zalunci dan uwansa, mutuncinsa ya taba ko wani abu, manzo Allah yace falyatahallalhu minhu alyawm. A yau yau din nan da yake jin maganar nan, inji Annabi yace ka je ka nemi warware shi, ko ya yafi maka ko ka biya shi. Qabla an la yakuna dinarun wala dirham, tun gabanin ran da za a zo ba dinari ba dirhami ba daman biya. in kana lahu hasanat ukhidha minhu biqadari mazlamatihi, in yana da kyawawan ayyuka to sai a debo daga kyawawan ayyukansa a ba mu wanda ya zalunta gurgurdan zaluncin da yayi. Wa in lam takul lahu hasanat, in bayi da shi kuma ukhidha min khabayahum, sai a debo daga laifuffukan wadanda ya zalunta. Fatriha alayhi, sai alafta masa. Thumma fatriha fillah, sai kuma awulla shuta. Har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambayi sahabbansa yace da su, atadruna mal muflis, kun san waye mararrabo matsiyaci? Suka ce ai al muflis man la dirhama lahu wala mata. Suka ce ai mararrabo wanda yake fallasashe shine wanda bai da dirhami, bai da kayan jin dadi, bai da kudi. Annabi sai yace musu kalla. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina ba ku san matsiyaci ba, ba ku san mararrabo ba. Yace innal muflisa min ummati, tantagariyan mararrabo cikin al'ummata shine man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakati, zai zo ran tashin alqiyama ga sallah ta cika fam, azumi ya cika, zakka ta cika, haji ya cika, duk wani abin da aka ce yayi yayi, abin da aka ce ya bari ya bari, amma ya samu matsala. Wa ya'ti qad shatama hadha, zai zo a halin ya zagi wancan. Wadaraba hadha, ya bugi wannan bisa zalunci. Wasafa kadama hadha, ya zubda jinin wani. Wa akala mala hadha, ya ci dukiyar wani bisa zalunci. Wa qazafa hadha, ya yi ma wani kazafi. Manzo Allah ya ce abinda za a yi shine, fayu ba hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi, sai a debo waɗannan tarin ayyukan da ya zo da su din a ba ma wani, a debo a ba ma wani, a debo a ba ma wani. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alai, in ayyukansa masu kyau ladansa suka kare karankata kaf, ba gama biyan bashin da yake kansa ba. Ukhidha min qadayahum, sai a tattaro daga laifuffukansu. Fatrihat alayhi, sai alafta masa. Thumma fatriha fillah, sai kuma awulla shuta. To wannan shine tantagariyan mararrabo. Mararrabo na ƙarshe kenan, yana ta sallah, yana ta azumi, yana ta sadaka, yana ta aikin haji, duk shekara yana zuwa umara, amma yana tara ma wasu ne. Saboda me? Saboda zalunci. Zaluncin nan kuma mun ji ba sai ka dauki adda ka saru wani ba, ba sai ka kwace dukiyar wani ba, wani afurici maganganu kawai yake na zalunci, ya yi mawana da wani kazafi, aka zaɗe masallolinsa a miƙa musu. Wannan shi yasa Allah ya kira nan tashin alkiyama da cewa yawma yajma'ukum li yawmil jam'i zalika yawmut taghabun, yawma
yajma'ukum li yawmil jam'i zalika yawmut taghabun.
Kaga Allah ya ce nan tashin alkiyama ita ce yawmut taghabun. At-taghabun daga al-ghabun ne, al-ghabun shine abu ji hancin mutum a kasuwanci. Misali kamar ka je ka siyo wannan abin a naira 12,000, wani yana zuwa yace nawa ka siyo, ka ce mai 12,000, yace a'a aini na sayo shi ne a naira 1,000 ko 2,000 ko 3,000. Kaga yanzu me aka yi maka? An bugi hancinka, ba mamaki sai da kai jayayya da shi. Nawa zaka sayar mun? Ni dan saya 10,000. A'a wallahi ni ba ban saya haka ba, to zan ba da 12,000, yace kawo. Kaga me kake tsammani? Ya saya sama da farashin da ya sayar maka. To haka za a yi ran tashin alkiyama, shine za a ɗebi sallolin mutane a biya farashin da basu kai farashin sallolin ba. Dan wani abu kawai yayi, zaluntar mutane yayi, yayi ma wani kazafi ne, yayi gulman wani na minti 5 kacal. Idan aka zo sai a ɗebi Ramadan ɗinsa na shekara 3 sai a bashi, sai a ɗebi sallolinsa na shekaru aru-aru sai a ɗauka a miƙa masa. Kaga yanzu ya ba da farashi, an bashi abinda bai kai farashin abinda ya bayar ba. Me ya ja masa? Shine tafiya lahira, tafiya tafiya lahira da hakkin wani. Kaga ba fa zalunci ba. Bashi, bashi in mutum ya ci. Kaga dai ka ci bashi, zan biya zan biya. Zaka biya zaka biya eh. Amma mutum in ya mutu da wannan bashin, wallahi Allah ba zai barshi ya sadu da ramunsa ba sai an biya mara wannan bashin. Sai an sauke wannan bashin a kansa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi lokacin da a musulunci in mutum ya mutu sai ya tambaya ana bin sa bashi eh, ya ce to ku je ku yi masa sallah, ni ba na sallah ba wanda ake bin sa bashi. annabi sallallahu alaihi wasallam yace inda mutum zai yi jihadi ya samu shahada ya sake dawowa ya samu shahada ya sake dawowa ya samu shahada sai ya samu shahada sau uku wata ruwayan sama da bakwai in ya mutu ana bin sa bashi wallahi ba zai shiga aljanna ba sai an biya wannan bashi sai an biya wannan bashi kaga zaluntar mutane ba karamin abu bane ba karamin abu bane haƙƙin mutane kuma karka yi wasa da shi komi karancin sa karka ce to din nayi kaza dan kaza ne kawai ne dan kaza ne kawai ne wannan dan kaza din yana iya hana ka kwanciyar kabari ya hana ka jin dadi a gaba ga Allah ran tashin alkiyama saboda abinda ka raina ne Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yadda a gare shi ya faɗi hadisi wanda malamai suka ce wannan hadisin lahu hukumur rafi hadisin hukuncin sa yana da hukunci na maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace ran tashin alkiyama duk abinda aka ba ma mutum yayi zalunci akai ya zalunci wani haƙƙi yace amanar mutane aka bashi amana yace yayi zalunci annabi yace za a dauki abinda yayi zalunci abinda yace na amana a jefa a cikin wutan jahannama yana zuwa gaban Allah Allah zai ce da shi addi amanatan Allah zai ce bayin Allah sun baka amana kai zalunci ka ci amana kawo amanan da aka baka ina amanan da aka baka na mulkin kasa na mulkin jiha na mulkin karamar hukuma na mulkin ma'aikata ina amanan da aka baka na kula da makaranta ina amanan da aka baka na kaza kawo zai ce ai rab kaifa waqad zahabatid dunya zai ce Allah ta ina zan dawo da wannan amanar bayan duniya ta kare ai ba komawa duniya za a yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai a nuna masa ita a can kasar wutan jahannama ga irin surar amanar a ran da aka bashi ce ka gane wannan yace ya gane mejece waccan amana ce da aka bari a duniya Allah zai ce to sun ya kai kasa ka dauko musu kayan su annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai ya dauko yana tahowa ya dauko a kafada annabi yace zallat an atiki sai ta zame daga kafadar sa sai ta sake komawa ina amanar Allah na dauko ta zame a ce ka sake komawa ka sake daukowa wannan shi azabar da zai ta sha kenan har illa ma sha Allah saboda ka zalunci ba karamin abu bane mutane da yawa suna ɗeban haƙoƙin mutane suna ganin kamar banza suka ci muna gani cikin karantar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana cikin addu'ar da ya koyar da mu in za mu fita daga gida ya koyar da mu kai addu'a kace Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw azlama aw uzlam Allah ka tsare ni kar na bata kar in zame kar azamar da ni Allah ka tsare ni kar in yi zalunci ka tsare ni kar a zalunce ni duk yadda za ka yi ka je gaban Allah ba ka yi zalunci ba ya fi sauki a ce kai aka zalunta ka mai da kanka wawa a zalunce ka wannan duk abu ne mai sauki a kan a ce kai ne ka yi zalunci duk da musulunci bai yadda mutum ya mai da kanshi dolo ba kana ganin a ci mutuncinka ko a zalunce ka a cuce ka musulunci bai yadda da wannan ba amma kai ka ba da dama a zalunce ka ya fi maka sauki sama da a ce kai ne azzalimi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce ittaqu da'watal mazlum annabi ya ce ku ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab kaga duk wanda aka zalunce shi yace Allah gawa ne addu'arsa ba shamaki tsakaninta da Allah kai tsaye take wucewa kai a wata ruwayar ta ce fa innaha tuhmalu ala al-ghamam wanda aka zalunce shi yayi addu'a addu'ansa akan girgije ake daukan ta ai sama da ita saboda ta isa da wuri tana isa gaban Allah Allah sai ya ce wa izzati wa jalali na rantse da izzata da buwayata la ansurannaka walau ba'da hin Allah zai ce wallahi sai na taimake ka koda bayan tsawon lokaci kaga wani sai ya yi zalunci sai ya ce masa Allah ya isa sai ya ce mun sha ta fi dubu ko zai ce akan akan nawa suka daura to ai kaga saboda ta farko ta kama shi ne shi yasa yadda aka mai ta biyu da ta biyu ta kama shi yadda aka masa ta uku har yanzu ya kai ta dubu yanzu kai ga masa ta 1000 kaga wannan ba karamin ba karamin abu bane na farko yayi zalunci na biyu kuma yana isgili game da ubangiji yana isgili game da Allah duk wanda fa ka zalunce shi yace Allah ya isa cewa fa yake yi Allah ban iya ba kai ne ka iya Allah ba inda karfi kai ne mai karfi Allah kai amfani da karfinka ka kwace min haƙina wannan addu'ar karama ce wannan addu'ar ba karama bace ba ba karama bace kar mu dauke ta a matsayin abin wasa da haka Allah yace duk wanda suka yi zalunci ran tashin kiyama za su yi burin ina ma a ce suna da abin da duniya ta mallaka gaba daya su ba da ita a matsayin fansa su fanshi kansu Allah yace amma ba za a karba ba saboda abinda ba su taba tsammani ba ya bayyana gare su wa badalahum sayyi'atu ma kasabu munanan ayyukan da suka aikata sai gashi sakamakon ya bayyana gare su wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un abinda suka kasance suna isgili da shi yau gashi ya kewaye su an ce musu kar ku yi ma Allah shirka suna isgili kar ku yi ma Allah laifi suna isgili kar ku zalunci bayin Allah a ce Allah ya isa Allah ya bi min haƙina suna isgili suna ce mun sha tafi dubu wa haka bihin makanu bihin yastazimu wannan abinda suke mai isgilin sai gashi nan yari suke su sai ya ce fa'iza masal insana dubu
fa'iza masal insana dubu da'ana thumma idha khawwalnahu ni'matan minna ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
الله سبحانه وتعالى يتي فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ إِذَنْ وَتَتْوِتَا تَشَافِدًا أَدَمْ دَعَانَا سَيَيْ تَكِرَمُ yana ta roƙonmu mu yaye masa wannan matsalar da ya shiga thumma idha khawwalnahu ni'matan minna sannan kuma yadda yanayin sa yake shine in muka koro masa muka kwaranyo masa ni'imomi daga gare mu muka bashi ni'ima daga gare mu qala sai ya ce inna ma utituhu ala ilm wannan ni'iman da Allah ya bani ne saboda sanin cewa ni na cancanta Allah ya ce bal hiya fitna ina ba sanin kai ka cancanta bane jarabawa ce fitina ce walakinna aktharuhum la ya'lamun sai dai da yawan su ba su sani ba qad qala alladhina min qablihim da yawan waɗanda suka gabace su sun faɗi irin waɗannan magana fama aghna anhum ma kanu yaksubun abinda suka kasance suna aikatawa bai tsiratar musu bai tsinana musu komai ba fa asabahum sayyi'atu ma kasabu munanan ayyukan da suka aikata sai da sakamakon ya same su yare suke su wallazina zalamu min haula wadanda suka yi zalunci cikin wadannan su ma sayusibuhum sayyi'atu ma kasabu mummunan abubuwan da suka aikata zai riske su wa ma hum bi mu'jizin kuma ba za su zama masu gagaran Allah ba awalam ya'lamu shin ba su da sanin cewa annallaha yabsutur rizqa cewa Allah shi ke shimfida arziki liman ya sha'u wa yaqdir ga wanda ya ga dama kuma ya kuntata arziki ga wanda ya ga dama inna fi zalika laayatin liqaumin yu'minun lalle a cikin haka akwai abin lura ga mutane masu imani waɗannan ayoyi Allah yana mana bayani akan ɗabi'ar ɗan Adam, kamar yadda ya yi ta bayani irin wannan a surori masu yawa. A farko-farkon surar nan mun wuce irin wannan ayar, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, wa'idha massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilayh,
wa'idha massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilayhi thumma idha khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilayhi wa da'ala lillahi andadan liyudilla an sabilihi qul tamatta' bi kufrika qalila innaka min ashabin nar.
Kaga anan Ubangiji yace, wa idha massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilay, idan wata cuta ta shafi dan Adam sai ya kaskantar da kai ya koma zuwa ga Allah yana roƙon Allah ya kawo masa mafita. Amma thumma idha khawwalahu ni'matan min, idan Allah ya bashi kyautar ni'ima daga gare shi, nasiya ma kana yad'u ilayhi min qabl, sai ya manta abinda ya kasance yana roƙon Allah a baya, waja'ala lillahi andadan liyudilla an sabili, ya koma yana sa ma Allah kishiya don ya batar da mutane daga hanyar Allah. Saboda haka kamar yadda ya faɗa a wancan ayar, haka ya faɗi a wannan ayar cewa, fa idza massal insana dhurrun da'ana, idan cuta ta shafi dan Adam ya shiga halin kakani kai, ya shiga halin wani irin yanayi, ya ga komai ya tarke masa, ya rasa yaya zai yi, da'ana sai kuma ya roke mu ya ce, Allah kawo mun mafita. Amma thumma idza khawwalnahu ni'matan minna, sannan in muka bashi kyautar ni'ima daga gare mu, qala innama utituhu ala ilmin, sai ya ce, ai Allah ya bani wannan ne saboda sanin cewa ni ne na cancanta, ai ni ilmihi bi anni astahiquhu, sai ya ce, Allah ya bani kuɗi ne, ya bani arziki ne saboda dama ya san na dace ne kuɗi, baka gani ba kalan kuɗi ne ni duk, sai ya ce, Allah ma ya san cewa ya yi kalan arziki ne. Wannan kuma tunani ne irin tunanin Karuna, tunani ne irin na Karuna, mutum ya samu kuɗi ya ji cewa cancantarsa da dacewarsa wannan shi ne ya sa Allah ya ba shi wannan arzikin, wannan tunaninsa irin na Karuna ne, tunaninsa irin na Karuna ne. Ko ya ji cewa innama utituhu ala ilmin, kamar yadda Karuna ya ce, innama utituhu ala ilmin indi, na samu wannan dukiyar ne saboda tsabaragen yadda na ƙware a harkar tattalin arziki. Kai jama'a, wai tsabaragen ƙwarewarsa a sanin hanyar neman kuɗi shi yasa ya samu wannan tarin dukiyar. So kaga in mutum yana fahimtar cewa wannan ayar da tace bal hiya fitna, in kaga Allah ya baka arziki to fitina ce, jarabawa ce, to kaga in ya samu kuɗi ba zai yi kafafa ba, ba zai yi girman kai da faɗin rai ba. Allah ta'ala ya ce, wa nabluukum bish-sharri wal-khairi fitna, za mu dinga jaraba ku ta hanyar abinda kune masa kallon alkhairi da wanda kuke masa kallon shari, duk a matsayin fitina, jarabawa ce, jarabawa ce. Idan kaga Allah ya baka arziki to ka nutsu, jarabawa Allah ya baka. In Allah bai baka ba ka nutsu, jarabawa ce, duka jarabawa ce. Shi yasa Ibnul Qayyim a littafin Sa'udatus Sabirin wa Dhikratus Shakirin ya kawo sabanin malamai akan fil ghani shakir wal faqir sabir ayyuhuma afdal, yace wai da mai kuɗi da ya gode ma Allah da talakan da aka hana shi hakuri, wai waye balala a cikin su. Kaga dukkan su jarabawa ce, da arziki da talauci duka jarabawa ce. Kaga kuma question paper daban-daban ne, dole kuma answers su zama daban-daban. Dakan mai kuɗi ya ci jarabawa shine yayi godiya ma Allah, wanda bai samu ba cin jarabawansa shine yayi haƙuri, yayi haƙuri. Saboda haka ahir kar Allah ya bude maka wata dama ta rayuwa ka ji maranka cewa wai Allah ya baka wannan ne saboda kai ne ka cancanta. Abinda Allah yake yi shine yana badawa ne ma wanda ya tsara zai bashi. wanda kawai Allah ya tsara. Shi yasa sai a jero ɗaya 11 12 a cikin gida duka talakawa na 13 shi zai rike gidan. Saboda nufin Allah ne. Nufin Allah ne. Sai ga wanda tun a primary har secondary sa daƙiƙi ne baya gane komai. Sai zo Allah ya bashi kuɗi wanda yake ɗaukar na ɗaya sai zama mai gadin sa. Wannan wakana zalika ala Allah yasira. Wannan mai sauki ne a wajen Allah, ba wani abu bane a gun Allah. Ba komai a wajen, ba wani abu bane a wajen Allah. Ba mamaki ma malamin da ya koyar da shi kaza da kaza ya koya masa lissafi a primary yanzu shi ma zai dawo cin abinci karkashin sa. Kagan ƙwarewa a lissafi ne ke jawo ayi kuɗi. Da tun kafin wannan yayi wayo malamin lissafin sa na primary ai ya kamata ce yayi kuɗi shi. Amma saboda ba haka bane. So in Allah ma ya baka ka gane cewa jarabawa ce Allah ya maka, shi yasa Allah ya ce bal hiya fitna. Fitina ce in kaga Allah ya baka dukiya, wallahi jarabawa ce.
Jarabawa. Ya ayyuhal ladina amanu innama amwalukum wa auladukum fitna.
Innama amwalukum wa
auladukum. Innama amwalukum wa auladukum fitna.
Wallahu indahu.
Wallahu indahu ajrun azim.
Allah ta'ala ya ce innama amwalukum wa auladukum fitna, iyaka da ƴaƴanku da dukiyanku fitina ce, jarabawa ce. Allah yake baku ya baka kuɗi, wannan jarabawa ce. To godiya ma Allah anan shine na farko ka ji cewa ba wanda ya isa baka wannan ni'imar in ba Allah ba. Na biyu ka sarrafa ta a yanda Allah yake so. Na uku shine ka tabbatar lokacin da jama'a suke rakin ana cikin matsala bakinka alaikum. Allah ya warware maka matsalanka, ya baka abin da zaka ci sau uku a wuni. Kana kai komo a cikin gari lafiya lau, jama'a su zo su ce ana yunwa, kai ma ka tsoma baki. In Allah ya fusata da kai ya jefa ka a yunwan da kake kira, ba za ka yi labari ba. Sannan na hudu, karka kuskura ni'imar da Allah ya yi maka. Allah ya ganka kana wulakanta wani bawa saboda Allah ya maka wata ni'ima. Don Allah ya maka wani abin da bai bashi ba. Don Allah ya baka dukiya bai bashi ba, ko ya baka wata dama a kansa ya zama silan da zaka wulakanta shi, karka kuskura. Wanda ga ci magabata ya ce ina jin kunya Allah ya tsaida ni a gabansa ya ce bawana ɗan Adam da nace walaqad karramna bani Adam, bawana da nace na karrama shi, kai don me ka wulakanta shi? Da me kake takama da zaka wulakanta ɗan Adam? Da me kake takama? Mutane da yawa sukan lalace a rayuwarsu, rayuwarsu ta daidaice. Wallahi abin da ya ja musu na'am shine akwai wani mutum wanda ya wulakanta shi yana ganin ka sakaskantacce amma bai san shi ba babbane a wajen Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace rubba ash'atu akbar, zaka ga mutum da cikurkudadden gashi ga kura duk jikinsa, madfu'in bil abwab, in yazo bakin kofa ture shi ake ana me ya kawo ka nan? Amma yace law aqsama ala Allah la abarra, inda zai ci alwashi da Allah ya rantsi da Allah, wallahi Allah sai ya barantar da rantsuwansa, ba zai bashi kafara ba. Matsayinsa a wajen Allah ya kai in ya rantsi Allah ba zai bari yayi kafara ba. Ana zaune yanzu zai iya rantsewa da Allah, wallahi yau za a yi ruwan sama kuma sai Allah ya ruwa a tsakiyar rabi, saboda kar ya bashi yayi kafara. Saboda haka sai ka wulakanta shi, shikenan sai ce wallahi sai ka lalace, shikenan sai ga al'amura suna koma maka baya har ka koma ka fishi wulakanta. Saboda haka jarabawa ce. Walakinna aktharuhum la ya'lamu qad qala alladhina min qablihim, wanda suka gabace su Allah ya ba su dukiya, ya ba su dama ta rayuwa, suka faɗi irin abin da wannan mutanen suka faɗa cewa cancantar su ce ta sa Allah ya ba su. Allah ya ce fama abuna anhum ma kanu yaksubun, abin da suka kasance suna aikatawa bai tsinana musu komai ba. Fa asabahum sayyi'atu ma kasabu, karshe abin da ya faru shine mummunan aikin da suka aikata sai ya riske su. Walladhina zalamu min haula, to yadda kuje Allah ya bamu labarin al'ummomin da suka shude, Allah ya ce waɗannan da suke rayu su ma duk waɗanda suka yi zalunci a cikin su, sai yusibuhum sayyi'atu ma kasabu, su ma dai irin sakamakon mummunan aikin da suka aikata zai shafe su. Wa ma hum bimun jizin, ba za su gagari Allah ba. Ba wanda za a ce yau gashi nan yafi karfin Allah, ko Allah ya rasa yaya zai yi da shi. Allah ba taɓa samun wannan ba. In kaga mutum ya baje kolin sa yana yadda yake so a rayuwa, kar ka dauka Allah ya rasa yanda zai yi da shi ne. Allah kawai ya bashi dama ne ya cika mudin sa, li yahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyama, kawai ya cika mudin sa tam, saboda ya zama ya dauki awun sa da nauyin tashin kiyama. amma ba wai yafi karfin Allah ba, Allah yana talala wa umli lahum inna kaydi matin inna Allah la yumli lil zalim hatta idha akhadahu lam yuflitu. Allah yakan yi mutun talala ya bashi dama, ya sake masa mara, ya sake masa dama a rayuwa, yayi duk abin da ya ga dama. In bai hankalta ba sai ya dauka yafi karfin Allah ne, ko ya wuce wayon Allah, yafi karfin kowa. Amma inna rabbaka labil mirsad, Allah na can madakata yana jiran kowa, da mutumin kirki da mutumin banza, kowa zai je gamu da Allah. Da haka Allah ya ce awalam ya'lam, shin ba su sani bane, annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir, cewa Allah shike shimfida arziki ga wanda ya ga dama da kuntata arzikin wanda ya ga dama. Shin ba su da ilimi akan sanin cewa duk wanda ga arzikin sa a shimfidi, Allah ne ya shimfida masa? Duk wanda kaga arzikin sa a kuntace, Allah ne ya kuntata masa? Duk wanda kaga Allah ya yalwata masa ganin daman Allah ne? Wa annahu huwa aghna wa aqna, Allah shike wadatawa, shike talautawa. Wa annahu huwa adhaka wa abka, Allah shike sa wanda ya ga dama ya kuka, wanda Allah ya ga dama ya sa shi dariya. Ba su san cewa arziki nufin Allah bane, ba zafin nema ke kawo shi ba. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di, abinda Allah ya bude ma mutane na rahama don su samu, in Allah ya koro rahama ba wanda ya isa ya rike shi, in Allah ya rike kuma ba wanda ya isa ya kwato shi. Wa huwal azizul hakim, saboda haka Allah ya ce inna fi zalika, lallai a cikin yadda Allah yake haka, ya shimfida mu wasu arziki, ya kuntata mu wasu, ya ba mu wani ya hana wani, yau wani bai da shi a bashi, yau wani yana da shi ya dawo baya. A cikin haka la ayatin liqaumin yu'minun, akwai abin lura da hankalta amma ga mutanen da suke masu imani. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada. Inda muka yi kusakure, Allah ya fi mana. Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwarmu. In Allah ya kai mu gobe sai mu daura daga inda muka tsaya. Fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.